بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka. Masallacin Umar ibn Khattab da yake na shidiyar ‘yan kifi a cikin garin Kano a wannan rana ta Asabar, wanda yau 28 ga watan 11 shi ne watan Burkada. Hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma ya dace da 16 ga watan 5 miladiya 2026. Wannan zama namu shi ne zama na 125 a cikin tafsirin suratul Baqara. Zaman da ya gabata mun yi aya ta 223, yau kuma gashi mun soma a kan aya ta 224 zuwa ga 227. Muna magana a kan rantsuwa. Ayar da ta gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya ja kunnuwan bayi cewa kada su mayar da rantsuwa da Allah ya zama shi ne kandagarki ko kuma shamaki a wajen aikata ayyuka na biyayya ga Allah da kuma jin tsoron Allah da kuma sulhu tsakanin mutane, ko kuma kada a banzatar da sunan Allah ta yadda kowane motsiya ce za a rantse da zatin Allah ko sunansa ko sifarsa. Wannan ba abin da ya kamata bane ba. To aya ta yau Allah sai ya ce wa la taj'alu Allaha la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah subhanahu wa ta'ala baya kama ku da wacce take yasasshiya a cikin rantsarantsanku. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Sai dai Allah yana kama ku ne da abinda zukatanku suka kudirce. Wallahu ghafurun, Allah mai yawan gafara ne, halimun, mai juriya da hakuri dangane da ayyukan bayinsa. Sannan Allah sai ce lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Ga wanda suka yi wa matansu ila'i, to sun samu su zauna tsawon wata 4. Fa in fa'u, idan suka koma, fa inna Allaha ghafurur rahim, to Allah mai yawan gafara ne, mai yawan jinkai ne. Wa in azamu talaqa, idan kuma suka yanke saki, fa inna Allaha sami'un alim, to Allah mai ji ne kuma masani. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin rahmarsa, kamar yadda muka yi bayani, ya nuna akwai rantsuwoyi wanda ba a kama mu da su. Na ambata mana cewa rantsuwa kashi 3 ce. Akwai al-yaminul aqida, akwai laghwul yamini, sannan akwai yaminul ghamus. To ita al-yaminul aqida ita ce malamai suka kasa gida biyu, ko dai la'af'alanna ko kuma la af'alu, lallai sai na aikata ko kuma ba zan aikata ba. Mun ambata a zaman mu na rana ita yau cewa wannan rantsuwoyi ita laghwul yamini wadda muke bayani a kai, Allah ya nuna ba zai kama mu da ita ba. sannan Yamilu daga Mus fatawar mafi yawan malamai ba ta da kafara sai dai tuba ga Allah in ban da kauli a cikin mazhabin Shafi'iyya Rayyinul Aqida ita ce hukunci yake wato gudana akan ta Allah yace la yu'akhidukum Allahu bil lagwi Allah ba zai kama ku da yasasshiya ba fi aymanikum a cikin rantsar-rantsan ku me ake nufi da lagwul yamini wannan shine mahallin sabanin malamai an ambaci maganganu fuska wajen hudu al-imam shankizi a cikin adawul bayan fi idahi al-quran bil quran yace to amma dai biyu a cikin wa'ancan fuskoki sune mu'tamadai akwai kaulin nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace lagawul yamini shine abinda mutane suke furtawa na rantsuwa saboda sabo ba rantsuwa suke nufi ba shine fadin mutum i wallahi la wallahi bala wallahi wannan ya zama kaman al'ada a cikin rantsuwoyi haka abin yake a wajen al'ummar Larabawa mu ba haka yake a tamu al'umma za a ga mutum wani ina kana a wallahi lafiya kalau ya yara ai wallahi lafiya kalau ya aiki wallahi lafiya kalau to duk wannan wallahi wallahi bai ambatan su a matsayin rantsuwa wani abu ne wanda kawai haka harshen sai saba wani kalau kuwa a wallahi lafiya kalau wannan kawai wani abu ne wanda ya gudana akan harsuna ana insha Allah kana mutum yadda tace wannan shine lagawul yamini abinda mutum zai ammata baya nufin rantsuwa ya zama kaman wani sabo ne na yau da kullum akwai wani kauli wanda shi ma an danganta shi zuwa gare ta wanda wannan shine mazhabar malikiyya da kuma mazhabar hanafiyya suna cewa lagawul yamini shine rantsuwa akan abinda mutum yake zato haka ne kuma sai a wayi gari wannan abun ba haka bane ba wannan yana kasancewa shi ma a cikin ayyuka da mutum wato ainihin yake kyautata zato zai iya kasancewa a cikin fi'ili mazi zai iya kasancewa a cikin mustaqbal kaman yanda ita ma abin nan yaminul gamus tana kasancewa a cikin fi'ili mazi ko kuma mustaqbal yanzu misali sai aka ce wani mutum ya zo a unguwa kuma mutum ne wanda yake ya saba zuwa daga lokaci zuwa lokaci kuma lokacin zuwan sai ka zo ka hango wani mutum mai kama da shi kila je akai abun sai kuka haɗu da wani a yau yace ni ko sai naga kaman wani ne ya shigo jiya sai ce a shine ya shigo mana anya ko ce wallahi shine ya shigo saboda mutum ya gamsu daidai wannan lokacin ya saba ganin sa yana zuwa amma kuma kash ashe ba shi bane ba wala'alla dan uwan sa ne ko kuma ainihin aminin sa ne ko wani abokin sa ko kuma ka hango wani mutum yana tahowa mutumin nan tafiyar sa irin ta wane an yi sa'a yayi dinki irin na wane sai ka ce ga wane nan tafe sai wani ya ce ba shi bane ba sai ka ce wallahi wane ne kai ga musuwarka da ka taba ganshi da dinki irin wannan kuma ka tafiyar sa take yana zuwa sai zama ba wane bane ba kaga kai rantsuwarka a bisa tabbacin shine kuma an samu akasi ko kuma kaga mutun ya shiga cikin gida amma baka ga fitar sa ba sai wani ya zo ce wane yana gida sai kace yana gida sai wani ya ce a'a ba yana sai kace wallahi yana gida ashe kai ba ga ya fita ba to kaga rantsuwarka a bisa tabbacin yana gidan ne baka san cewa ya fita ba to wannan shine mazhabin malikiyya da kuma ainihin hanafiyya duk da cewa su Shafi'awa suna ganin wannan bai daga cikin lagawul yamin su a wajen Shafi'awa in har kai wannan to dole ne ainihin sai kai kafara su lagawul yamin shine wanda in farko da na faɗa abinda ya zama an yi sabo wallahi kaza wallahi ba ai kaza ba wallahi lafiya wallahi irin wannan abubuwan ne suna ga shine lagawul yamin al-imam shafi'i yake cewa idan mun kalli wannan rantsuwoyin guda biyu duk sun haɗu akan wato kusan manufa ɗaya ita fuskar farko i wallahi la wallahi bala wallahi mutum babu nufin rantsuwa a cikin zuciyarsa to shi kuma wancan da ka tabbatar da kaza kai a iya garantin ka da sanin ka baka nufin ƙarya ina fata an gane to tunda baka nufin ƙarya daidai kake da mutumin da yake rantsuwa ba rantsuwa yake nufi ba kenan akan haka wannan biyun zamu ce sune lagawul yamini duk da cewa ita kanta lagawul yamini ba a san mutum ya saban maharshensa da shi wani malami ko wani sha'iri yana yabo wani mutumin sa yana cewa qalilul alaya mutum ne wanda yake mai karanta zuwa na faɗa mana rana ita yau wato daga cikin abin da za a soke adala shine yawan rantsuwa musamman a kira ka kotu don ka bada shaida ba a ce ma ka rantse ba ka rantse to sai ke cewa qalilul alaya hafizun li yaminihi wa in badarat minhu al-aliyatu barrati yace mutum ne mai karancin rantsuwa mai kiyaye rantsuwarsa da wahala daga yin rantsuwa in ma kuma har rantsuwa ta gaggawa ta fito harshensa to wannan rantsuwar sai ya kukutar da ita ma'ana in wani abu ne wanda ya kamata yayi ka fara da yace ba zai yi ba a cikin fushi ko a cikin tuntuban harshe a rere ne to zai yi wannan abun sannan kuma sai ya zama ainihin yayi kafara to wannan ita ce lagawul yamin sai dai walakin yu'akhidukum sai dai Allah subhanahu wa ta'ala yana kama ku bima kasabat qulubukum da abinda zukatan ku suka kudire to me ake nufi bima kasabat qulubukum mafi yawan malamai sun ce ana nufin al-yaminul akida shine wallahi la af'alanna ko wallahi la af'al suka ce to wannan shine kasabat qulubukum a cikin suratul maida la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman ko aqadtumul ayman ko aqadtumul ayman don karanta haka ibnu zakwan ya karanta bima aqadtumul ayman hamza kisai shuba bima aqadtumul ayman jumhur bima aqadtumul ayman dai ma'anar su guda daya ce to kenan bima kasabat qulubukum shine bima aqadtumul ayman shine abinda kuka kulla rantsuwa a kansa jumhurun malamai sun ce anan abinda ake nufi shine al-yaminul aqida rantsuwa wadda ka rantse kana nufin eh haka ne lallai zaka yi kaza ko lallai ba za ka yi kaza ba to wannan shine bima kasabat qulubukum ibn athiyya a cikin tafsirin sa al-harl wajib yake cewa a nan ana nufin yaminul gamus wato rantsuwa wacce take luma mutum a cikin wuta ko ta luma mutum a cikin zulumi na faɗa muku tana kasancewa a wajen fi'ili madhi ko fi'ili mudari ya abin da ya fi'ili mudari ko dai mutum ya ce wallahi ba a yi ba kuma ya san an yi ko wallahi an yi ko ya ce wallahi ba a yi ba ya san an yi ko wallahi an yi ya san ba a yi ba to kun ga wannan a cikin abin da ya wuce wanda ya fi kowa azarbabi da kuma wuce gona da iri zai iya yin abu ya tabbatar ya yi abin da na ba daidai ba sai ce wallahi Allahi bai yi ba sai kara da cewa Allah ma ya san bai yi ba to akwai malaman da suke cewa wannan zai iya kai mutum zuwa ga ridda domin kamar yana danganta Allah zuwa ga jahilci saboda me ya san yayi kuma Allah ya san yayi sai billahi allazi bai yi kaza ba kuma Allah ma ya san bai yi ba kamar yana nufin Allah bai san abin da bai ba to wannan danga da jahilci ne zuwa ga Allah wal iyad billah akwai malaman da suka ce in mutum yayi wannan abisa sanin hadarin wannan to yayi rida daga addinin musulunci wal iyad billah ko kuma mutum ya san an tabbatar da cewa za a yi kaza to amma dan yayi fatan ga wanda za su yin sai rantsuwa cewa ba za a yi kaza ba kuma ya san an ce zai kaga nan gaba kenan ko kuma an janye ba za a yi ba ye rantsuwa cewa an ce sai an yi kuma ya san cewa ƙarya yake to wannan shine yaminu zamus jumhurin malamai sun ce wannan ba ta da kafara sai dai tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sai dai ne sai dai tuba zuwa ga Allah to amma Imam Shafi yana ganin lalle ne mutum yayi kafara akan yaminu zamus wani kida zai iya cewa to ya mutum yayi yaminul aqida cewa wallahi la af'alanna wallahi zan yi kaza kuma kaman yanda hadisi yake nunawa akwai hadisin Abu Musa wanda hadisi ne muttafaqun alayhi manzo alayhi salatu wassalam yake cewa inni wallahi insha Allah yace ni ina rantsuwa da Allah in Allah ya so la ahliqu ala yaminin bazan rantsi akan wata rantsuwa ba fa ara ghayraha khayran minha naga akasin wannan shine ta alkhairi illa ta lantu min yamini fati sai na warware rantsuwa ta wa ataitu alladhi huwa khair sai na aikata abin da yake shine alkhairi bai ke da sallami ke fadin wannan yayi rantsuwa yace ba zai taba yin rantsuwa akan wani abu da zai rantsi ba kuma ya hango cewa akasin wannan ne alkhairi fati sai ya warware rantsuwar kuma akwai hadisin Abdurrahman ibn Samura yake cewa idza halafta ala yamini in kai wata rantsuwa fara'aita ghayraha khayran minha sai kaga akasin wannan shine fa alkhairi fakasir an yaminika to anan ka warware wannan rantsuwa kai kafara wa atil ladhi huwa khayr kuma ka aikata abin da ya zamo shine alkhairi anan malamai suna cewa duk abin da mutum yayi rantsuwa na alkhairi cewa ba zai yi ba na ambata mana rana ita yau akwai warware rantsuwa wajiba akwai wacce take harama akwai makruhiya akwai mustahabiya akwai da'iza nayi wannan bayani suka ce to idan mutum ya rantsi akan cewa sai yayi kaza kuma kazan nan ya zama shar'i to ya danye daga rantsuwar ma'ana ya danye daga aikatawa sai ya kafara ko kuma wallahi sai yayi kaza a wallahi ba zai yi kaza ba kuma kazan nan alkhairi ne to sai ya aikata shi to anan in ka rantsi wallahi sai kai kuma abin nan ya zama shar'i ko wallahi ba za ka yi ba abin nan ya zama alkhairi to sai ka fara karya rantsuwar sannan abin in na aikatawa ne ka aikata ko kuma ka iya fara aikata shi sannan kuma kai ka fara rantsuwa kuna ganewa mutum ne ya rantsi wallahi ba zai ci gaba da taimakawa dan uwansa ba ya kai masa nasiha ta kaji tsoron Allah taimakon dan uwa addini ne kuma sadar da zumunci ne wanda Allah ya faɗi matsayinka kaza kaza to sai ga dan uwan ya zo neman taimako kamar yanda ya saba to yanzu zai ce ka saurara sai nayi kafara sannan in taimaka maka ko ko zai iya taimaka masa daga baya kafara anan malamai suka ce duk wanda mutum ya gabatar yayi ka iya taimaka masa daga baya kai kafara ka iya yin kafara sannan daga baya ka taimaka masa ka iya taimaka masa kafin kafara musamman ya zo a fujadan yana buƙatar taimakon da in an samu dan dire zai iya shiga a cikin matsala abinda malamai suka togace mafi yawa suka ce sai dai in mutum yayi rantsuwa abinda ya shafi iyalinsa misali mutum sai ya rantsuwa yace ba zai sake saduwa da iyalansa ba zamu zo ayoyi aya ta 2 da ta 3 wanda za a yi magana akan ila'i shi ila'i yana da wani lokaci iyakatacce wannan kawai mutum sai ya rantsuwa yace shi ba zai sake saduwa da ainihin matarsa ba sai aka yi masa nasiha aka ce wannan abin ba daidai bane wannan abin da kai akwai cutarwa kaza kaza to yanzu ya iya saduwa da ita kafin karya rantsuwar ko kafarar rantsuwa ko ko sai ya karya rantsuwar sannan ya sadu da ita to mafi yawan malamai ko in ce malamai da yawa suka ce anan dole ne sai mutum ya kafara rantsuwa suka ce me yasa saboda yanzu da yace wallahi ba zai ba kaman ya haramta ba kansa matarsa in bai kariya rantsuwa bai sai da kaman ya yi zina to yanzu in yayi wannan zaduwar kuma Allah ya dauke ransa bai danye rantsuwar ba fa suka ce akwai matsala shi yasa kafaratul bihar da Allah ya bata a cikin suratul mujadala ko mujadila Allah sai yake cewa fa siyamu sha'araini mutatabi'aini min qabli an yatamassa kafaratul bihar dole ne mutum sai yayi ta kafin ainihin ya koma ga mu'amala da matarsa suka ce to wannan shi ma dole ainihin sai an yi wannan kafara sannan to Allah subhanahu wataala sai yake cewa walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum sai dai Allah subhanahu wataala yana kama ku ne da abinda zukatanku suka kudurta cewa lallai rantsuwa ce ko dai in mun dauki ra'ayin ibn athiyya a cikin tafsirin sa Allah zai kama ku da yaminul gamus to kenan yu'akhidhukum shine bil uqubati fil akhirah Allah zai kama ku da akuba a ranar lahira idan ba ku tuba ba to kamar yadda faru magana da zuwa wanda zai iya cewa wannan yayi yaminul gamus an ce ba tuba sai da istighfari wannan kuma yayi yaminul aqida aka dora masa aiki aka ce sai yayi kafara kamar yadda zamu ambata sai daga cikin abubuwa da Allah ya ambata kuma mun ce ita wannan laifi ce ya ba dora masa nauyi ba sai malamai suka ce ai shi wannan gata ake masa wannan gata ake masa yanzu mutumin da muqaddara dalibi sai ya makara bai shiga jarabawa ba yana zuwa mutumin karshe ya fito wannan jarabawa ya same ta ko a muce shi a muce shi to sai aka ce to yanzu ne tunda an san ka baka da sakaci jajirtacce ne kai mun san guzuri ne yanzu an yi maka gata in ga kushin paper ka shiga ajin ta kai kadai ka amsa yanzu wannan gata ake masa ko ba gata ake masa ba an yi masa gata aka san a ce to shikenan ba za ka amsa ba kawai dai ka shikenan ba ga me za a yi nan gaba kaga wannan akwai matsala suka ce to shi wannan kalifin gata ne ake masa to saboda haka Allah subhanahu wataala a cikin suratul maida da yace la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum Allah subhanahu wataala baya kama ku da yasasshiyar rantsuwa daga cikin rantsuwoyinku walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman sai dai yana kama ku da abinda kuka kullar rantsuwa ya ta kudurce ko kuma nan bima kasabat qulubukum to gaban farko malamai suka ce yanzu to gaskiya za ta iya yin amfani ta ana kafara ko ba za ta yi amfani ba malamai suka ce to gaskiya kala biyu ce akwai to gaskiya hadaddiya akwai kuma to gaskiya yankakkiya alistisna almuttasil da ko alistisna almunqati to gaskiya hadaddiya ita ce wacce ba a samu tazara ba tsakanin rantsuwar da to gaskiya mutum yace ba zai sake sai wallahi tallahi ba zai sake sai makamawa ne ba insha Allah wannan to gaskiya ce ko to yanzu idan ya sai makamawa ne sai yayi kafara da tsoko ba sai yayi ba nan ba sai yayi ba tunda yayi to gaskiya muttasila to nan ma malamai sun tugace yanti da kuma kome ko saki kun san akwai saki mu'allaq ala sharadi sakin da ake ratayawa akan sharadi sharadin nan akwai wanda ya hatamil an yaka ko kuma ya hatamil Allah yaka akwai sharadin da zai iya faruwa akwai wanda ba zai iya faruwa ba yanzu sai mutun ya ce wa matarsa in har garin Allah ya waye kin tsoko to yanzu wannan matar tana nan halar a wajen haske zuwa gari ya waye ko kuma a tasa kuma tun yanzu tasa tunda da ba gari zai waye ko kuma mutum yace in har Allah ya kai mu ranar Juma'a mai zuwa kin sa sai Juma'a ta zo ta saku tun yanzu tasa ko in yace in Allah ya kai babbar sallar badi yanzu to ke ba mata ta bace to tun yanzu tasa tunda wannan wani sharadi ne wanda na budda an yaka ko kai ka mutu ranar ba haka ne kuma haka bane to sai suka ce to wannan dama kawai suke ya riga tabbata to in mutum yayin rantsuwa akan sharadin da shi kuma zai iya yiwuwa zai iya kasa yiwuwa tana yawan fita ba izinin sa ranan abin ya tuka masa ciki yace wallahi daga yau in kika sake fita to a bakin igiyar auren ki to yayin da sake fita ta kuma wata tsuwa kaulan wahida yace in kika sake fita to auren ki babu shi wannan kan mu kawo rantsuwa ya faɗa tuku na bayan sai ba in kika sake fita a bakin jiji auren ki yana zowa sai samu cewa ta fita kuma bai sani ba kuma ba da izinin sa ba shikenan malikiya da wasu daga cikin malamai suka ce ta saku wannan ban san wani sabani a mazhabar malikiya ba amma wasu daga cikin malamai sai suka ce a tambaye shi barazana yake nufi da jan kunne dan ta ji tsoro kar ta fita ko ko sakin yake nufi to wannan kaga sai dai ji tsoron Allah ni na san yadda muke da san zuciya to karshe wani zai iya fara zuciya wallahi shi ba su yake nufi kuma wallahi ƙarya yake to anan sai yayi rantsuwa yace wallahi idan kika sake fita a baki kike a wurin ki insha Allah ina fata gani to sai ta sake fita yanzu wannan rantsuwar ya tace mafi malamai suka ce zero zero wannan rantsuwar tunda magana ta al-furuj ba ta wasa bace amma in wani abu ne ba wannan ba ko kuma mutum ya ce wa bawansa in kai aiki kaza to kai da ne insha Allah to shikenan sai yayi aiki sai ta aiki da insha Allah saboda ka baka zama da ba sai ta ƙarya kake ya zama da to anan in ta zamo to gaskiya muttasila to amma idan aka dauke lokaci fa mutum yazo ya ce wani in dai kai mun kaza to na baka 100,000 wallahi na baka 100,000 sai da aka yi wajen minti 5 ko 10 da kai ya fa faso ta da dauri sai ce insha Allah ta yadda ko da zai yi abin ya ki ba shi za a ce bai rantsi ba to yanzu wannan to gaskiya ta yi ko ba ta yi ba kai ko ba ta yi ba ra'ayin jumhurin malamai istisna'i wanda yake munqati ba shi da amfani bai yi ba wannan shine mazhabi akwai kadan daga cikin malamai da suke jawaza shi wato daga cikin zakarin Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala daga cikin mazhabin sa in mutum yayi istisna'i munqati to wannan ba shi da wani amfani to akwai dai daga cikin halifofi na Badr Abbas shi kuma mazhabin sa istisna'i munqati yana da amfani to kasan akwai wanda suke malamfa da masu sukan wanda suke zo soka to akwai wani malami wanda ba sa jituwa da Abu Hanifa sai ya kai taron sa a wajen wancan sarki ko wancan gwamna yake taron kai tace Malam Abu Hanifa fa yana nan yana rushe mazhabi ta istisna'i munqati cewa wai in mutum yake ma bashi da amfani to shine wannan halifa ya kira Abu Hanifa domin aulakan ta shi wanda malami a tabarin shi sai ce me zaka ce akan labarin da ya zo mana cewa istisna'i munqati bashi da amfani sai ranka na bada wannan fatuwa amma akwai hujja sai me hujjar ka sai nuna wanda yake irin su irin su suna yin rantsuwa a gaban kaza sai kaza bayan sun fita kuma sai su isa sana'imun gafi to shi yasa ne kuma nace wannan to gace ba ta da amfani kada a ci gaba da cutar da kai saboda ya ne ne juye da wuya daga nan kuma sai dai mun mafita to almuhim to sana'i mun kasa yi a fatawar mafi yawan malamai ba shi da amfani suka ce da ita sana'i mun kasa yi yana da amfani to Allah ba zai ce annabi ayyub yayi kafara ba Allah ya ce wa kun biya duka zai ka san hadirin shi wa la ta nan nan su wanda yayi akan cewa matar zai mata bulala dari da ita sana'i mun kasa yi yana da amfani Allah sai ya ce masa to yi togaciya kaga nan ko ta riga ta gabata ta ce to duka yi togaciya shikenan idan kai ba sai kai kafara ba saboda haka dai istisna'i mun kasi ba zai ai hana yin kafara ba domin inda akwai istisna'i mun kasi sai mutum to kafara ran tsawa ma kenan ba ta da wani mahalli domin ka iya dan tsawa cewa ba za ka yi kaza ba bayan sati ko bayan wata sai ka ce insha Allah to kaga daga nan babu kafara akan ka to gaba ta biyu Allah sai ke cewa walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم الله سبحانه وتعالى سيكي سوى فكفارته إتولى بما كسبت قلوبكم wanda muka ambata kamar yadda jumhurin malamai suka ce al'aqida ake nufi to Allah sai ya ce kafaran wannan ifa'amu asharati masakin ciyar da miskinai goma aw kiswatuhum ko tufatar da su aw tahriru raqaba ko kuma ɗan tawuyayi in ka kalli wannan jerin an fara da mai sauki da wanda ya dan fi shi tsauri da kuma mai tsauri yanzu ka ci yadda mutum goma shi ya fi sauki ko kai masa tufafi ai ina jin karshe tufar mutum ɗaya kawai to za ta iya ce da mutane wajen 20 aw kiswatu sannan sai aka ce aw tahriru raqaba ko kuma ɗan tawuyayi to yanzu yan tawuyayen nan kiswatuhum kai tufatar da su kaga tufa suna ta tara tun da aka ce itsa'am siyarwa wata irin siyarwa ka ba shi karin kumallo ka ba shi abincin rana ka ba shi abincin dare ma'ana mutum goma ka ba su karin kumallo ka ba su abincin rana ka ba su na dare sannan kai ka fara ko kuma idan ka ciyar da su lokaci ɗaya yayi wasu daga cikin hanafawa suka ce sai ka ba su salata wajibat kaga an tsananta ka ba su karin kumallo mai kwari su goma sannan ka ba su lafiyayyen abincin rana su goma sannan ka ba su abincin dare lafiyayye su goma kana jin za a kashe nawa ina jin dai lafiyayyen karin kumallo ba za a kasa 1,500 ba ko lafiyayye zai sanya karya ba za a kasa 1,500 ba to kaga anan za a ce 10,015 su goma haka ne rana ma haka yanzu a wara ma ba za a ci ta wajen 700 ba ba za a yi siya ba ko to yanzu a ce yanzu domin isa'an malamai suka ce yadda mutum zai ci abinci ka ci abinci ka sha ruwa gina tsoron ɗan lemo ba ko to kaga shi ma dai a kalla za a samu 1,000 da doriya a nan da dare haka to in ma za ka ce 10,000 ko wajen 30,000 to kaga za mu ce wannan an ɗan tsananta jumhurin malamai suka ce in ka ciyar da su lokaci ɗaya shi kenan ciyar wannan ko dai ka ba su dafaffen abinci kowa ya zama ainihin ya ci ya goshi ko kuma ka ba su ɗanyen abinci da kayan haɗi ko ba sai da kayan haɗi ba misali aka ce ana kaddara duk mutum da ya kwana ta kwano za ta ishe shi misali yanzu kwana shinkafa daya a madadin mutum hudu kenan zamu ce kwana shinkafa biyu da rabi mutum goma kowa ka bashi ainihin kwata kwano to idan ka ba mutum kwata ai ana bukatar ma dai ko akalla danyen nan dai shi ba zakara bane ka ce ta tsaga dole ne ana bukatar na itace ko dan mai da barkono haka dai da sauransu to wasu malaman suka ce mustahabbi ne ba da mahadi in ka ba da danyen abinci su suna da akari da irin al'adar mutanen Larabawa akwai abin da zaka ba da ba sai an bukaci mahadi ba misali in ka ba da dabino ba sai da mahadi ba ko cikui ba sai da mahadi ba ko ka ba da zabir wannan ba sai da mahadi ba to almuhim shi ya sai da mutum goma ya ta sauki akan aukiswatuhum to idan aka ce aukiswatuhum tufatar da su ya tufatarwa za ta kasance Imam Malik yana cewa idan namiji ne in ka ba shi doguwar riga mai kauri wanda zai sallah shi kenan ma'ana sai ka je kyam ka samu jallabiyoyi masu kwari irin gumaman nan sai ka raba mutum goma kaga anan ba a ce sai da dogon wando tunda zai iya zuwa ya sallasa haka ko tunda ba wani zai daga ya ga bai ciki ba yauwa anan ba sharadin sai da wando to amma ina jin idan dogon riga ce za a dinka kamar da malam Rabi'u za a sa yawo haka kaga dole sai da dogon wando to anan in zaka dinka dogon riga sai an samu wando to idan mutafa mace sai ka ba ta kayan da za ta yi sallah doguwar riga da kuma dogon hijabi daga sama har ƙasa nawa za a hada wannan kaga dai gaskiya sai an kashe ba kai wajen 10,000 kila to Ibn Uthaymeen sai ce a nan da aka ce auki sotuhum wannan ya danganci al'adar mutanen gari menene abin da za a ce ya ba ta faɗi yadda mu yanzu a Saudiya kaga mutum sai ya sanya doguwar riga da wannan rawanin da dan kigalsa to kaga aiki ya samu to sai mu ce mu a nan dayan biyu ko dai babban riga da kaskici da wando da hula koda da mangaci kai koda yar gaban titta mun san yar gaban titta wannan wacce ake cewa bene da tashi da kwalama wannan dai abin nan dan faran nan sai ya wata ga sai na ji gwani ya abin nan to koda iya ita amma dai kawai a dauka ai ya sa tufafi da zai je unguwa ba zai tafi kansa ba hula ba ko ba zai tafi ba da irin wanda mai za ko da zai tafi zai je sabon gari kawai ya sa doguwar riga ba ko dan kamfai ya tafi kaga ba zai haka ba sai to kisuwa ba za ta amsa suran da ba sai an yi wa mutum shigar da za a ce eh wannan ya tafi su kaga kenan a ce doguwar riga da wando idan mu ne nan da hula in wajen Senegal ne ko da ba ba sai an sa hula ba ko eh Senegal da shanaki za a ga cewa mutum yayi babban riga tana dan kasa ba ba hula to wannan ba sai ka mutum hula ba to shi ne ilmin auki suwatu au tahriru raqaba ko kuma yan tawayi yanzu dai babu tarin raqaba ko ana samun bayi ana samu ko ba a samu an ce wai akwai bayi mata gidajen masu kuɗi da masu sarauta to inda gizo yake tsaka ita dai bauta ba ta keɓanci mace ba in har za a samu baiwa mace to a samu bawa namiji in ko ba haka ba to akwai son zuciya gaskiya to almuhim an faro daga ƙasa aka yi sama faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam to wannan gabar ba kula da ita ukun nan malamai sun yi ittifaqi ala takhayyur zabun ka ne ka iya ganin dama cewa kana da ikon ka ci yadda mutane kai masu tufafi kuma ka iya zama kana da kudin da zaka yi masu tufafi ka ce kawai ciyarwa zan wannan ba a zarge ka ba daga sama ka wokar sa ko daga kasa kai sama to faman lam yajid wanda bai samu ɗaya daga cikin ukun nan ba to wane ne mallam ya ji anan magana take a malikiya aka ce mutumin da in ya ware abincin wuni a gidansa babu abin da zai saura kenan ashe kana da dan tumbin bahu na masara ko na shinkafa zancan azumi uku bai taso ba. Kana da abincin gobe da jibi zancan azumi bai taso ba. Faman lam yajid wanda bai samu ba. Lam yajid malamai suka ce tana da fadi. Ko dai lam yajid ma yaf'al mazkur. Mutum ba shi da kuɗin da zai abin da aka ambata. Ko kuma yana da kuɗin amma kuma babu wanda zai baiwa. Yanzu aka ce ka tsaya da kini goma ko ka tufatar da su. Sai wannan abin ya faru gare ka kana America ko Ingila. So a ina miskinin da zaka tsaya mutum goma? Eh? Sai ka zo kana daba. Kaga ni ka su da barkata har ma wani ya taba fa ina ma ya tsaya ya je karbo. Wani ya riga shi. Kaga ni ko kuma yanzu misali a ce a Saudiya ko ma kasashen Larabawa ko ko sai za ka kasashen Larabawa irin su Yemen akwai inda zaka fita zakka kana neman wanda zaka ba ba mai karba akwai irin wannan kasashen wallahi kai tayo ba wanda zai karba sai kon Allah Allah kitab da shi to saka sai kenan ko da kana da abin da zaka bayar in babu wanda zai karba kan daga cikin mallame zai don baka samu wanda zaka baiwa ba to Allah sai ce fa man lam yajid siyam thalathati ayyam wanda duk bai samu wannan ba to yayi azumin kwana uku to iyyaka thumma iyyaka in kai rantsuwa kana neman kare ta kafara wai malam azumin nan da Allah a jere da ku a rarrabe wallahi haka zaka ji an fara wai malam azumin nan uku wallahi rantsuwa ne kuma yana da wajen 30,000 a jihunsa ko 150,000 kuma sama da haka amma shi wai azumi zai to ka sani in dai kana da abin da zaka ci yadda mutum goma ko tubatar da su kai azumi uku to yanzu kai nafila azumin nafila amma ana nan kana jin kai kafara dan tsuwa kan ana jin ka bashi ba kai kafara ba masu wannan kurakuran wallahi suna da yawa to da aka ce fa siyamu thalathati ayyam kai azumin kwana uku azumin nan a jere ko a rarrabe da yawa daga cikin malamai kaman mazhabin Malikiya suna ganin ya duzu tatabuhu aw taqbihu ya halatta kai a jere ko kuma kararraba da yawa daga cikin malamai suka ce ai idan Allah yana nufin a jera zai ambata a cikin kafaratul qatl a sautun nisa faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain haka a cikin kafaratul bihar faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabl an yatamassa anan Allah ya shabda at-tatabu amma kace in ka tsinke da zaka yi 58 kace kai bare ne dan huta sai ka huta wuni daya to duk sun rushe gaba daya sai ka sauko sai dai in lalura ce ta gitta wannan an yi maka uzuri to amma wasu malamai da yawa suka ce akwai qira'a tafsiriyya ta Ibn Mas'ud qira'a tafsiriyya yusta'anasu biha ana dai cewa da ita a cikin Musab da Ibn Mas'ud yana cewa fa siyamu thalathati ayyamin mutatabi'a zaka yi azumi na kwana uku a jere haka yake a Musab da Ibn Mas'ud kun san ita qira'a tafsiriyya takan warware ma'anar aya wanda in ba dan wannan ba ba sai ka fahimci me ake ba mun sha kawo misalai irin qira'a tafsiriyya to amma dai ra'ayin malikawa da wasu daga cikin malamai suna cewa anan mutum ba sai yayi ainihin ya jera azumin ba in yayi su daban-daban sun yi in ma ya jera su wato ainihin sun yi Allah sai ya ce zalika kafaratu aymanikum idha halaftu wannan shine kafarar rantsuwanku idan har kuka yi rantsuwa to wannan aya ta cikin suratul maida ta bayyana mana kafarar rantsuwar kamar yadda muka ce da ba shi alqur'ani za mu samu sashen sai da fassara sashi kun ga wannan aya ta mu ta yau da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum kawai Allah yana kama ku da abin da zukata suka kudirci ba fadin da zai kafara ba amma suratul maida sai ta nuna mana aidin yadda ake yin wannan kafara to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wallahu ghafurun halim Allah mai yawan gafara ne, sannan Allah subhanahu wata'ala mai juriya ne akan ayyukan bayansa. Malamai suka ce wannan sunaye da Allah ya rufe da su. Na farko ana nuna mana duk wanda zai yi rantsuwa ga wato abin nan bai nake cewa ya bin daga mus rantsuwa ta ƙarya mutum ya ce wallahi an yi kuma ya san ba a yi ba, ya ce wallahi ba a yi ba ya san an yi, to ya yi zunubin da in Allah bai gafarta masa ba to zai kona shi da wuta akan wannan. Ko kuma mutum ya yi rantsuwa akan abin da ya san wajibi ne ya mai da rantsuwa ta zamo kandagarki da ya aikata wannan. In ba manta mun ambata cewa rantsuwa akan cewa la'af'alanna ko la'af'alu, zai da mutum ya rantse cewa ba zai yi kaza ba kuma kazan nan mustahabi ne, to mun ce dan ya rantsu mustahabi ne ba wajibi bane ba, ba wajibi bane ba, to amma kuma ya rantse mustahabin shine abin da yake. To amma idan rantsuwa ce ta sai an aikata haram to wannan wajibi ne ma mutum ya kare wannan rantsuwar ta sa, domin haramun din haramun ne mutum ya aikata haram wai saboda ya rantsuwa zai aikata. To Allah sai ce wallahu ghafurun, Allah mai yawan gafara ne, halimun Allah mai hakuri ne da juriya dangane da ayyukan bayi. Al-Halim suna ne daga cikin sunayen Allah, sannan Al-Hilmu kuma sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Menene bambanci tsakanin Al-Hilmu da As-Sabaru? Al-Hilmu da As-Sabaru duk hakuri suke nunawa, sai dai shi Al-Hilmu yana nuna juriya da haƙurin da ana da ikon a mai da martani ba a mayar ba, a yi haƙuri a kau da kai a ki ɗaukar fansa kuma za a iya ɗaukar fansa. To amma shi As-Sabaru ya hatamin wala ya hatamin, ya kace fulatun sabur ko sabir, mutum mai haƙuri ne, to haƙuri zai iya yiwuwa an yi shi saboda ba za a iya ɗaukar mataki ba. Har ba kawo muku misali, yanzu kawai sai ka zo ka ajiye ruwan alwalarka, kana cinin kai alwala ka dan zaga sai ka samu wani ban da shi ya zubar, kuma da ƙyar ka samu ruwan sai ka zo a fusace, waye zuban min da ruwa, aka ce ai wani mutum da sai ka bi a fusace kana zuwa kai gobe katon soja da bindigar sa yana jin mutum sai wayo sai Allah bai farka sai ka dawo. Kaga wannan haƙuri ne da dole, saboda kalmu za ka ai ko dan sanda ne da kurki ba soja ba, kuma ka san ya fi ƙarfin ka sai ka ce ka yi haƙuri. To kaga wannan saboda ba za ka ɗauka fansa ba, da lada ko ba lada. Akwai lada ta mutum ya yi haƙurin da zai iya ɗauka fansa, wannan cutarwa da aka yi akwai zunubin. Misali mutumin da ya barnata maka wani abu da gaggan, za ka iya ɗaukar mataki sai ka haƙura baka ɗauki mataki ba, to kana da ladan wannan haƙurin. Sannan kuma Allah zai ma sakamako akan wancan asarar da kai. To amma sai aka barnata maka, kuma shi mutumin da ya yi barnan ya fi ƙarfinka saboda aka kai haƙura, to wannan haƙurin ba shi da lada. Amma Allah in yaso zai saka maka ga wancan abin da kai asara, saboda abu ne wanda kai baka fiya ƙarfinka. Arce garin neman gyaran gida a rasa ido, an yi bal da ruwa kai ma aiku tuho da kai, to ka gara ka hakura ya zama ruwan kaɗai ka rasa. To saboda haka kenan Al-Hilmu shi ne ka yi haƙuri kana da ikon ɗaukar fansa. Shi ya sanya daga cikin fada'il na sayyidina Muawiya, mala'ika Allah ya ƙara mata yadda, take cewa Muawiya ma'aiki alaihi salam yana cewa kana da wasu ɗabi'u wanda Allah yana son su, shine Al-Hilmu wal-ana, juriya da kuma bin abubuwa a hankali. Sayyidina Muawiya mutum ne wanda baya gaggawa, mutum ne mai ta'anni fil umur, duk yadda abu zai hargitse to yakan bi a hankali, ba zai kufulo ya ɗauki mataki ba, sai ya bi a hankali a hankali ya ga me ya kamata ya yi sannan ya yi shi a natse. Sannan mutum ne wanda Allah ya yi masa juriya. To wannan abubuwan duk abin da aka ce Allah yana son sa kai kokari ka dabi'atu da wannan abin dai in aka ce Allah yana son dabi'a to kuma yana son ne wannan dabi'a to ka zama mai duriya da hakuri tunda Allah subhanahu wataala ya zama halim malamai suka ce duk lokacin da Allah ya ambaci wata sifa ta ta subhanahu wataala to ana nuna maka in dai wannan sifa ba wanda take tsanci Allah bane shi kadai to kai ma yi kokari ka dabi'antu da ita nan Allah sai ce wallahu ghafurun hadid mai al-ghafuru shine a suturce aidi a rufi sannan kuma hadid Allah mai duniya ne a lokacin da kuma zai iya daukar mataki to kai ma ya kai bawon Allah zamo irin haka ka zamo mai gafartawa idan aka yi maka ba daidai ba ka zamo mai duriya ba mai nuna cewa kai ba kan wannan sabon ba duk lokacin da ka dabi an tuna wannan sifofin to kai ma Allah zai mu'amalance ka da wannan da yawa zaka ga cewa irin wannan abubuwan muna kala da su amma ba ma hararo ma'anar su duk lokacin da Allah zai karasa da irin wannan sifar to sifar take to kai ma kai kokari ka dabi an tuna wannan mun faɗa a karatun mu na zuwatin da ya wuce Maiki alayhi salatu wassalam mai yawan kyauta ne da jin kai da baiwa a cikin watan Ramadan malami suka ce saboda Allah yana da baiwa mai yawa a cikin Ramadan sama da wato wadar Ramadan manzo Allah shi ma sai ya dabi'antu da irin wannan dabi'a da kuma ta goma shi da Allah subhanahu wataala yake kun ga shi sanya lokacin da Sayyidina Abubakar ya rantsuwa yace ba zai tsaya da tsawo ba Allah sai kita wali ya'fu wal yasfu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku kauda kai ku yabiya kuma ko so Allah subhanahu wataala ya yabe muku tsakaninka da wanka tsakaninka da matarka tsakaninka da almajirinka da wani wanda kake sama da shi ya maka laifi kace sai ka nuna masa matsayinka to kai ma laifuka nawa kai ma Allah ko kuma sai ya nuna matsayinsa akan ka bace sai ka yaje ka din iman ka akan wani ikon Allah akan ka ya duwa to saboda haka mu zama masu afuwa da ainihin yafiya to bari a gurguje mu karanta abin da yake cikin tafsiri sai kita la yu'akhidukum Allahu bil lagwi Allah subhanahu wataala baya kama ku da yasasshiyar alka'in wacce ta kasance fi aymanikum a cikin rantsoyinku huwa an yahlifa ala shay'in shine mutun ya rantsi akan wani abu ya'rifu husulahu haqiqatan ya san tabbatuwar abun a bisa tabbaci aw dhannan ko kuma abin nan yana zato fa yazharu khilafuhu sai aka san wannan abin ya bayyana wannan na faɗa muku shine ra'ayin malikiya sai ce wa yuqalu inda shafi'i amma a wani imam shafi'i ana cewa huwa ma yatbiqu ilayhi al-lisan shine abinda harshe yake gaggawa yake riga ya zuwa gare shi min gairi qasdin ba tare da nufi ba nahu kaman la wallahi ko kuma i wallahi sai sai fala isma masa wasilu sigara anan ba wawu bane ba alhamdulillah ce fala isma fihi babu zunubi a cikin shi wala kafara kuma babu kafara walakin yu'akhidukum sai da Allah yana kama ku bima kasabat qulubukum nan ma masu tafsiri su kulla ta'um akwai ta'um sai aka kasaba kasabat qulubukum da abinda suka ta suka kudurce ay kasadatu min al-ayman shine abinda zukata suka nufa na rantsoyi idza halaftu idan kuke rantsuwa imma yaminu dirbin ko dai rantsuwa ta za a yi da'a ka kaulika kamar rantsuwa ka ce in fa'altu aw intin ko kuma rantsuwa wacce take ta laifi da fa'altu cewa ba zan aikata ba fihi mal kafaratu malan yace to anan dai akwai kafara bil hint idan mutum ya kare rantsuwa wa ammal gamus amma rantsuwa algamus bi an yahlifa ala shay'in shine mutun ya rantsi akan wani abu ya'rifu khilafahu kuma ya san akasin wannan abun ma'ana yace an yi kuma ya tabbatar ba ai bai rantsi fa fihi al-ithmu to wannan zunubi ne a cikin wannan wala kafarata babu kafara wa yutlabu minhu at-tawbatu wal-istighfar kuma ana neman wanda yayi wannan ya tuba kuma ya nemi gafara wallahu ghafurun Allah mai yawan gafara ne lima kana min al-lagu da abin da ya kasance ne ya tashiyar rantsuwa halimun Allah mai juriya ne bi ta'khir al-uquba saboda ya tinkirta uquba an mustahiqiha ga wanda ya cancanci ai mutsaquba nan da mu tsaya saboda yayin lokaci abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure, muna roƙon Allah za ka sa mana kuskuren ya gane da mu daidai. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutum ne kafarar rantsuwa da tabakance suka haɗu mashi, shin zai iya yin azumin nasu a tare? A wato mutane suna da san bagas. Abinda malamai suka ce a nan, azumin nafila idan suka haɗu biyu zai iya haɗuwa da niyya ɗaya ko ma uku a lokaci ɗaya. Ana sa ran Allah ya ba da lada. Misali, ka saba azumin Litinin da Alhamis, sai ya zamo Litinin ta faɗo cewa wato ainihin ranar Arfa ne, ka saba azumin dama duk sati kana yi, to sai ta faɗo Alhamis ko Litinin, sai ka tashi da niyyar cewa to na tashi da niyyar azumi na Arafa kuma azumi na Litinin. Nan malamai da yawa suka ce ana sa ran Allah zai baka ladar biyu, sakamakon dama wannan azumin ka saba duk sati kana yi, kuma yanzu gashi ya faɗo wata rana ta musamman. Suka ce za ka iya jefa tsuntsuma uku da dutse ɗaya. Misali, azumin Sittu Shawwal, kana nufin za ka yi shi, kuma dama kana azumi na ayyamul bir 13, 14, 15, to sai ɗaya daga cikin ukun nan ya faɗo ko 13 ko 14 ko 15, kuma ga Sittu Shawwal ka taho da su, kuma ga digiri ɗinka da Alhamis, ka ga azumi uku kenan na nafila. Suka ce to Allah zai gane ya baka wannan ladan. Suka ce to amma banda abinda ya zamo wajibi ne, banda abinda ya zamo wajibi ne, duk abinda ya zamo wajibi, ko dai azumin nazar da ka ɗora wa kanka, wato bakance mutum muƙaddara matafiyi yana da wani yayi tafiya, sai ya ce in wane ya dawo to na yi wa Allah alwashi zan tashi da azumi wani shekare. To kuma sai ya zamo akwai kayan niyya azumin ramuwa, ka jero azuminka na ramuwa, to shi kenan sai wane ya zo a yau, kuma kai za ka tashi da azuminka na ramuwa gobe. Sai ka ce yauwa, kaga shi kenan na yi ma Allah alwashi, zai in wane ya zo in tashi da azumi gobe, kuma dama ina da azumin ramuwa, kaga shi kenan. A'a, ba shi kenan ba, yanzu dai gobe za ka yi azumin bakance, sannan kuma sai ka ci gaba da yin na ramuwarka. Ina fata an gane abinda malamai suka ce. Abinda yakan shiga ƙarƙashin wani shine abun mustahabbi ya shiga ƙarƙashin wajibi. Misali, wankan Juma'a, wankan Juma'a mustahabbi, to sai ya zama janaba ta kama mutum, sai ya nufin bari na yi wankan janaba, kuma dama ina nufin ne wankan Juma'a. A nan malamai suka ce ya samu ladan biyu, tunda shi mustahabi zai iya narkewa ƙarƙashin mai ƙarƙashin wajibi. Suka ce haka nan shi sanya ƙaramin tsarki zai iya narkewa ƙarƙashin babban tsarki. Misali, wankan janaba babban tsarki ne, shi yasa ai kaga in kai wankan janaba kawai shi kenan sai ka wuce masallaci, ba sai kai alwala ba, saboda alwala ƙaramin tsarki ne, ita kuma janaba babban tsarki ne, kenan ta narke ƙarƙashin wankan janaba. To akan haka Allah gafarta malam, wannan abu ne da aka ce azumin bakantan nan ba za a iya haɗa shi da azumi wanda yake na kafarar rantsuwa ba, kowanne daban-daban za a yi shi. Sai ce kuma malam, mutum zai iya haɗa niyyar wankan janaba da niyyar wankan Juma'a? To wannan abu ta riga ka fito, ban san wani saɓani na malamai ba. Abinda ake da ɗan saɓani da na sani shine mace da za ta haɗa wankan bi abin da wankan haila da na janaba. Misali, mace ce da janaba a jikinta, kafin ta je ta yi wanka sai jinin al'ada ya zo mata, to da shi ta iya tsabewa idan jinin al'ada ya ɗauke sai ta yi wanka ɗaya ya wadatar. Wannan shine ra'ayin da yawa da mutum malamai, kuma shine mazhabin Malikiya. to amma ke fiki wa sunna sai da sabit naga ya kawo ra'ayin koko a tamamul minna na malam albani ya kawo ra'ayi daga ibn abbas cewa wajibabbun abubuwa biyu wanka biyu wajibi ba za su narke ba a lokaci daya akan wannan idan janabat ta same ta kafin ta wanka sai ga jinin al'ada to ta iya wanka a yanzu duk da gajinin al'ada da niyyar ta yi wankan janaba yayi sai ta jira idan wancan jinin ya dauke kuma sai ta yi wanka ko kuma ta bari in ya dauke shi kenan sai wanka biyu amma dai kamar yadda ce ra'ayin malikawa da wasu daga cikin malamai suna ganin tun da duk sunan su tsarki idan tai guda ɗaya ya riga ya wadatar Allah shi ne yafi sani sai ce dan Allah malam muna neman ƙarin bayani game da matsalar layya shin mutum nawa ya kamata su hadu su yanka saniya ko ragumi guda ɗaya to ita wannan matsalar dai mun sha faɗa sabani ne tsakanin malamai akwai hadisin sayyidina Jabir yace lokacin da suka yi tafiya a sulhul Hudaybiya ko hajjin bankwana mutum bakwai sun hadu akan saniya a wata riwaya mutum goma a kan ragumi a wata riwaya mutum bakwai a ragumin da saniya suka haɗu suka yi hadaya to kun ga wannan hadaya ce to matsalar ita ce shin za a ba layya hukuncin hadaya wasu suka ce layya hukuncin ta hukuncin hadaya me yasa suka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a shekarar da ya yi hajjin bankwana ba a rawaito ya bar abin layya a gida ba wancan raguma 100 da ya yanka abin nan a Makka a filin abin nan a Mina to su suka kwafe makwafin layya tunda ba a ce yayi layyin mustaqilliya ba suka ce to akan haka layya da hadaya dan jumane da dan jummai saboda haka su a gun su a layya ma za iya shirkun ko za ku abin da ake cewa shirkun fil ajri da kuma shirkun fil lahmi babu sabani da na sani ko akuya ko tinkiya ko rago za ka iya cewa kayan ka duk mutanen masallacin da ma Allah ya sa su a cikin lada wannan babu wani sabani maiki alayhi salam ai kuka da yanka rago yace wannan na wane da mutanen gidana dai yace na al'umma ta duk wanda Allah bai bashi ikon da yaba to kaga wannan shirkun ne fil ajr to malikawa da wasu daga cikin malamai sai suka ce a hadaya daga mutum biyu zuwa bakwai sa iya haduwa su yi hadaka su hada kudi su yanka ragumi ko sa a matsayin sun yi hadaya kai za ka yi tamattu'i zan yi tamattu'i wani tamattu'i wani tamattu'i tunda mai tamattu'i ko kirani su suke yin yanka to sai ya zama masu tamattu'i mutum uku zuwa bakwai ko daga bakwai zuwa kasa to sa iya haduwa su sai ragumi su yanka shikenan su raba namun su wannan yayi to sai su malika suka ce a'a hukuncin hadaya daban hukuncin layya daban saboda haka sun yadda a hadaya a yi wannan hadaka amma a layya ba za a yi wannan ba kowa sai dai ya yanka shi istiqlala kamar yadda na faɗa ya haddace za ka yanka sa ko raƙumi ka ce duk ɗan gidanku ko ma duk dangin ka gabaki ɗaya ka su ko ga cikin ladawa da babu matsala to gaskiyar lamari ni nakan ce in dai an yi sabani to kai kokari ka fita daga cikin sabani duk da cewa da daman mulayyan nan da suke wallahi wasu ba sa hararo lada nama kawai suke hararowa za a ci nama saboda ni na da kullum na taɓa jin wani dattijo suna gina da wani abokinsa yana magana ya buga buga ya samu abu da yake shi ba wani magana da adama kawai a dai samu a tuna ka ga wannan gaskiya jahilci yau abinda ake so abinda aiki ne wanda yake na lada sai ya zama ko ka tuna ba dai ka samu lada tunda ladan nan muke nema mai kokari mu fita daga cikin sabanin malamai kuma abinda ba a ce wajibi bane ba a ce wajibi bane in kana da ikon ka siyo ragonka ka sayo ragon ka kai in kana da ikon ka sayo san ka kai ka share ka wanda ka so a cikin lada dan a wajen malikawa gaskiya idan kuka hadu kuka yi abin nan layya akan sa koda kuma to kun yi watan da wannan haka yake a wajen malikawa watan da aka yi ba niyya ba Allah ya samu dace amin to sai ne timanin mutum ne ya fidda zakka zakkarsa aka nemi taimakon ginin masallaci a wajen ya halatta ya ba daga cikin kudin zakkar a innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil wa inna su Allah ya zana in ka ce to ai masallacin nan fi sabilillahi to duk sauran ba sun shigo kenan ba hikimar da aka bambance miskini ma da ka baci ko baki ne fi sabilillahi dewa ko ne ka bada wannan gurguwar fatawar to daga ran da ka sani in ka dauki kudi ka bada a ginin makaranta ko ginin masallaci yanzu ka bada taimako ana nan ana jira ka bada zakka wasu wato son kudi ne shi yana son neman suna kuma yana son kudi yana son a ce ya taimaka a ginin makaranta ko masallaci amma kuma zai dauki kudin da ba zakka ba wallahi mugun halin wasu yayi yawa a kowanne ake ba mu labari idan suka fitar da zakka sai su ware mata account kusan shekara idan auren yar wani dan uwan sai ta so ba kayan daki a cikin zai idan wani ya zo ana neman taimakon kaza a cikin zai bayar ya dinga tsuntsunka da guntu yana bayarwa shi kudinsa ba na taimako bane ba na jin kai bane ita ma wannan ta zama dole ne wa illa ma sha fada wallahi idan ana fitar da zakka ta gaskiya a bada ga matantanta wallahi masu kudin Kano sai sun wadatar da talakawan Kano a iya shekara 10 shekara sau da zaka ba zakka a mutanen Kano a ce masu kudin nan wani fa magana sai ta trillion ba dai ba akwai wanda ake ta yana sama da trillion 10 shi kadai kai boka san mai trillion ba wannan Allah ana maganan biliyan dubu ba miliyan dubu ba yanzu da Allah nawa ne zakkan miliyan dubu biliyan ɗaya kenan da Allah nawa ne zakkan sa yanzu a ce mutun ya fita a ce mutun yana da biliyan biyu ya ce ma biliyan ɗaya dangin sa na jini duk wanda ya tantanta an bashi biliyan ɗaya za a rarraba ma mabukata akalla a ce 200,000 da Allah mutum ba a ba to wallahi akwai wanda in ka ba shi 200,000 ai wallahi ba zai iya bacci ba dan bai taba kama ta ba da ya ji dan motsi sai ji kamar biyowa akai za a zo a dauke wallahi ba da na ga ya muku akwai mutumin da ne kunne na bawon Allah wani ana ran ma na faɗi wannan kissa wata gwamnati da ta wuce alamomi suka je suka yi sauka aka ba su 50,000 wani mamugunci daga cikin kuzatan gwamnati ya ba su 45,000 shi wannan adadin ma a gidan rediyo bawo Allah in ka ji shi ka san ya aure 50 yace tun da yake bai taba kama 50,000 ba a rayuwarsa wannan sai ya sa rai kuma ba a bashi ba to yanzu ne ka ba shi 200,000 ba ta mai tarare ba Allah ya rubuta asiri to almuhim dai ba a sa kudin zakka a ginin masallaci ko makaranta dai daga cikin takwas din nan wanda Allah ya ce a ba su za a ba wannan yake cewa malam ya halatta mutum ya fara azumtar kwanaki 10 farko na watan Zulhijji tun daga ranar 29 ko 30 ga watan Zulqa'ada domin ya samu damar azumtar kwanaki 10 cif-cif har da ranar Arafa me ya za ki a wakanda abinda bai zama wajibi ba shi kamar yadda kun shafi akwai hadisin Ummu Salama tana nuna ko hadisin Ummu Salama ko Maimuna cewa ma'aiki alayhi salamu ya azumci kwana 9 ma'ana tun daga 1 ga wata har zuwa 9 ga wata to amma hadisin Aisha na Bukhari da Muslim ya nuna cewa manzon Allah bata taba ganin ya azurci wannan goma ba ma'ana bai azumta ba kun shafi malamai suna faɗa mai ke da islam zai faɗi wata falala ba dole sai manzo Allah ya aikata ba kuma manzo Allah yana ta mafificin azumi in ban da ramadan shine azumin watan al-muharram amma mai aka rawaito ya fa azumi manzo Allah a cikin watan sha'ban ba watan al-muharram ba wannan bai nuna karancin faladar ba saboda haka dai kawai malamai sun saka wannan a cikin dimdin ayyuka masu kyau tunda manzo Allah ce babu wannan nuna da Allah ya tsan ayyuka da alkhairi kaman wannan kaga da cewa alkhairi akwai me akwai azumi saboda haka wasu Allah ya gode musu fasa samun abin nan wannan Allah ya gode musu zai iya yi wannan da sai kai gaba ɗaya amma kai dai ka samu kai na alfa in ma ba kai na ɗaya ko biyu uku zuwa takwas ba to kai na tara ga wata saboda ka fara shekara juni kaman yanda hadisi ya riga ya tabbatar saboda haka ba abin da ya zafi ana gafarta mana ka ce wace ka faro tunda ba wanda yake kai azumi goma to ina ga kila wannan ita ce tambayar ƙarshe a cikin wannan tambayoyi na yau abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren da mu daidai din insha Allah ta'ala zan yi karatun mu rana ita yau kamar yanda na faɗa ba mu san yau idin ne so in Allah rana ita yau muna da karatu in wata bai cika ba kila rana ita ta zama ko 6 ga wata ko abinda ya kama da haka in kuma ya ce kila rana ita ta zama 5 ga wata to dai ala kulli hal zamu yi karatun mu rana ita yau insha Allah ta'ala Allah ya samu dace Allah ya mana kyawun ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh